sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da wafatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 3 ga watan Yuni 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kasar Ghana ta shiga jerin kasashe 10 da suka ci ba da gudumawar sojoji a ayyukan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a fadin duniya.
Da muna abiye muna serve United Nations abin ga peacekeeping. Nam, Ghana na tun 1960s muka fara zuwa peacekeeping.
A jamhuriyar Niger kuma shugaba Muhammad Bazoum yayi rangadi a sansanonin ƴan gudun hijirar jihar Tillaberi. Muna kuma dauke da rahoto na musamman baya ga haka muna tafi da shirin wasanni to amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A yau Juma'a kakakin Father Kremlin Dmitry Peskov ya ce sojojin Rasha sun yi nasara a kokarin da suke yi na kare farar hula a yankunan ƴan awari masu goyen bayan Rasha dake gabashin Ukraine. Ya kara da cewa sojojin Rasha sun kwace wasu sassan Ukraine kuma za su ci gaba da wannan aiki har sai sun cimma burinsu na aikin soja na musamman da suke yi. A jiya Alhamis, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce sojojin Rasha sun mamaye kusan kashi 20 cikin 100 na yankin Ukraine. A gefe guda kuma a yau Juma'a, Rasha ta faɗi cewa ba laifinta bane yadda ake fuskantar matsalar karancin abinci a duniya, yayin da shugabannin kungiyar haɗin kan Afirka ta AU suka gana da shugaba Vladimir Putin don faɗa masa yadda lamarin ke shafar nahiyar su. Nahiyar Afirka ta dogara sosai ga hatsin da ake shigowa da shi daga Rasha da Ukraine, wanda ke fuskantar kalubale yanzu tun bayan da Rasha ta mamaye makwabciyar ta Ukraine. Shugaban Senegal Macky Sall, wanda kuma shine shugaban kungiyar haɗin kan Afirka, ya fadawa Putin a wurin taron wanda aka yi a birnin Sochi cewa nazo ne domin in gana da kai in kuma fada maka cewa kasashen mu duk da suna nesa da inda ake yakin, matsan tattalin arziki da ake fama da shi sakamakon yakin ya shafe su. A jawabin da yayi wanda aka yada ta talabijin ɗan ƙasar, Sall ya fadawa Putin cewa galibin kasashen Afirka sun kaucewa yin Allah wadai da matakin da Rasha ta dauka akan Ukraine a lokacin da aka kada kura'a a game da batun a Majalisar Dinkin Duniya. A jawabin da yayi ta talabijin, Putin bai ambaci matsalar karancin abinci ba, sai dai kawai yayi magana akan muradin Moscow na karfafa dangantaka da nahiyar Afirka. Wani mutum ya harba wasu mata biyu har lahira a wani wurin ajiye motoci na wata coci a jihar Iowa a jiya Alhamis, daga nan ya harba kansa a cewar ƴan sanda. Karin mutum uku kenan a adadin waɗanda suka mutu sakamakon wasu harbe-harbe da aka yi a kwanan nan da suka tada hankali sosai a Amurka. Harbin na jihar Iowa ya faru ne jim kaɗan bayan da shugaba Joe Biden ya gabatar da wani babban jawabi akan tashin hankalin bindiga a yayin da aka kai munanan har-haren harbi a cikin ƴan makonnin nan a biranen Buffalo na jihar New York da Uvalde a jihar Texas da kuma Tulsa a jihar Oklahoma. A halin da ake ciki kuma wani harbin da aka yi a jiya Alhamis ya raunata wasu mutane biyu da suka je wani taron jana'iza a Racine da ke jihar Wisconsin. Harbin na jihar Iowa ya faru ne a wajen majami'ar Cornerstone a gabashin birnin Ames a yayin da ake gudanar da taron sujada a ciki, a cewar Nicholas Laney, mataimakin babban jami'in ɗan sanda a garin Story. Jami'ai daga Amurka da Koriya ta Kudu da kuma Japan sun gana a birnin Seoul a yau Juma'a don tattaunawa akan batun Koriya ta Arewa a daidai lokacin da kasar ke nuna alamun shirin yin gwajin makaman nukiliya a karan farko tun bayan shekarar 2017. Wakilin Amurka na musamman Song Kim ya gana da takwarorin aikinsa na Koriya ta Kudu da Japan Kim Gon da Funakoshi Takehiro, bayan da Amurka ta ce Koriya ta Arewa na shirya wurin gwajin makamanta da ke Pyongyang don gwajin wani makaman mai linzami wanda zai zama karo na 7. A wannan shekarar Koriya ta Arewa ta yi gwajin makamai masu linzami da yawa ciki har da wanda ake kyautata zaton shine mafi girma mai cin dogon zango abinda ya sabawa takunkumin da majalisar dinkin duniya ta sanya mata to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC Prime Minister kasar Isra'ila Naftali Bennett ya gargadi shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa da ake kira IAEA a takaice a yau Juma'a akan cewa Isra'ila na a shirye ta yi amfani da yancin kare kanta wajen dakile shirin nukiliyar Iran waɗannan kalaman na zuwa ne bayan da shugaban hukumar ta IAEA Rafael Grossi ya gana da Bennett a yayin wata ziyara a yau Juma'a Gargadin Bennett na zaman jaddada alƙawarin da Isra'ila ta yi na yin duk abin da ya dace don hana Iran samun makaman nukiliya. Hakan dai na zuwa ne a yayin da ake fuskantar fargaba dangane da rashin ci gaba da aka samu wajen kokarin farfado da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 tsakanin Iran da manyan kasashen duniya da nufin hana Iran din kera makaman nukiliya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. Kasar Ghana na cikin jerin kasashe 10 da ke bada gudunmawar sojoji a ayyukan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a fadin duniya, kamar yadda mataimakin ministan tsaro Kofi Amankwa Manu ya bayyana. Inda ya kara da cewa fiye da sojojin Ghana 4,000 ne suka sadaukar da rayukansu dangane an wanzar da zaman lafiya a duniya. Daga Accra ga wakiliyar muryar Amurka Hawwa Abdulkarim da karin bayani.
Over 4,000 soldiers have laid down their lives in the cause of global peace and security.
Mataimakin ministan tsaro Kofi Amankwa Manu ya bayyana cewa kasar Ghana na cikin jerin kasashe 10 da ke bada gudunmawar sojoji a ayyukan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a fadin duniya. A cewar sa, Ghana ta samu wannan nasarar ne bayan da ta tura da karunta a baya-bayan nan don taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya a Sudan. Daya daga cikin sojoji da aka aika wajen wanzar da zaman lafiya Captain Shamsuddin Salifu kuma limamin sojoji a Ghana ya ce tun shekarar 1960 ne kasar Ghana ta fara aika sojojinta zuwa ga wajen wanzar da zaman lafiya.
Haka dai muna abiye muna serve United Nations abin da peacekeeping. Na'am, Ghana tun 1960s muka fara zuwa peacekeeping tun lokacin da President Kwame Nkrumah ya aika rundumai daga Congo lokacin hayaniya ture da za ture abin ga Patrice Lumumba tun wannan lokaci muka fara zuwa peacekeeping since 1960 tun wannan lokaci ina ga Ghana muna cikin the top 10 countries inda muke contribute peacekeeping a duniya baki daya.
A cewar sa kuma suka iya kai shekaru ko fiye ga haka.
Maganan da Deputy Minister Saifu ya ce just recently Ghana sun send contingent zuwa Abia Sudan inda mu muka zo mu muke muna ci mu ne first contingent din zaka kawo mu nan gaka. Kisa mun za mu tafiya doka muna tafiya da limamin mu da asofu da me da ɗan likita kowa don saboda na zama kamarin shekara guda dai yiwon ke ba da dama ku zauna cikin shekara guda ana ba ku dama ku zo leave one month bisa mu duka mu kenan ga mu duka mu sojan ne akwai mai baba akwai mai gyara takalmi akwai tela akwai kuma yan rika bindigogi ɗan shi mu duka dai muna da bindigogin mu wuri ya nya mu sai don saboda raba fada kana saka saka ne mutane biyu ke son su kai maka hari majuna ku ku zo ku sai saka saka hey ku bari ko zama an raba fada manan shi
masanin harkokin tsaro Malam Irbad Ibrahim ya ce kasar Ghana ne kasa a cikin kasashe 200 a duniya waɗanda suke aika sojojin su zuwa ga inda ake wanzar da zaman lafiya
kasashen duniya na da yawa sosai an kusa 200 don an ce kasar Ghana ita ce kasa na 10 da take taimakawa na samun zaman lafiya ai abu ne da ya kamata mu duka mu yi farha da shi kiga kaman Ghana kowane lokaci yake ya baraka wani riko ko an samu wani tangarda zaki ga muna kokare
ya ce bayan ga kasar Sudan kasar Ghana kuma ta aika sojojin ta zuwa ga wasu kasashen domin wanzar da zaman lafiya
ni da ke muna magana ga wanga lokaci Ghana na da sojojin raba fada a DR Congo suna nan kuma Lebanon UNIFIL sannan kuma karkaran mu ga Mali wannan peacekeeping mission da ake kira MINUSMA akwai sojojin Ghana wurin kina a Timbuktu Gao ko Kidal cikin su aka arewacin Mali akwai mutan Ghana da ke nan suke raba fada kuma da yake sojojin muna ba su horo da sauran jami'an tsaro abin fariya ne ma sojan Ghana ya samu dama ko military police ya samu dama ya je peacekeeping mission kin shekara 10 saboda shi mun roki majalisar dinkin duniya irin taimakon da Ghana ke bukata na makamai na magunguna sauran taimakon da suke bukata su yi su ci gaba da wannan babban hidima da suke yi na zaman lafiya duniya baki dai
hawa Abdul Karim yau kwaliya sashi assalamu alaikum daga Accra Ghana
a gaida Hawwa'u a jamhuriyar Niger kuma shugaban kasar Muhammad Bazoum ya ziraci sansanonin ƴan gudun hijirar cikin gida dake wasu ƙauyukan jihar Tillaberi iyaka da Burkina Faso a yau Juma'a da nufin basu tabbacin cewa gwamnatin sa ta dauki dukkan matakan da suka dace don mayar da su gidajen su Suleiman Mini Barma ya aika mana da ƙarin bayani daga garin Torodi
Sama da mutane 16,000 ne suka tsere daga matsugunan su a ƴan watannin nan sakamakon tsanantar matsalolin tsaro a gundumar Torodi dake jihar Tillaberi iyaka da Burkina Faso dalili kenan shugaban kasar Niger ya kai ziyara a garuruwan da waɗannan mutane suka samu fuka domin ba su goyon baya ya kuma fara ne da ƙauyen Makalandi Yace mun zo ne don mu tantauna da ku mu yi nazarin hanyoyin tunkarar matsalolin da suka addabi jama'a da zummar daukan matakan da suka dace don mayar da ku gida amma kuma ba zan mayar da ku gida ba kuma daga bisani in manta da ku zan yi bitar halin da ake ciki saboda haka ba za mu mayar da mutane garuruwan su ba har sai mun samu tabbacin daidaita al'amura dalilin haka ne ma yasa nazo da dukkan shugabannin jami'an tsaro na kasa baki daya al'ummar Makalandi da ke karbar bakuncin mutanen kauyuka akalla 10 da suka arce a sanadiyar aika-aikar yan bindiga sun bayyana farin ciki da wannan ziyara ta Muhammad Bazoum suna masu fatan ganin an gaggauta daukan matakai a wannan yanki da komai ya tsaya ci
muna kira ga shugaban kasa shi kama muna mun kuma samu da mu da iyalin mu ga koma cikin daji mu kwanta lahiya mu zamna lahiya mu tashi lahiya mu cin mu sha lahiya dan shi talaka inda ka samu kwanci hankali to duka ga sai kace ka gode ma Allah
muna bi da zawon shi muna mushi godiya da tsaron da yake muna da kulawan da yake muna da abinci da suke kawo muna da kayayyaki wallahi mu alhamdulillah Allah dai ya taimake shi yanzu harkokin karatu kai alhamdulillah tsaron ma alhamdulillah ba kamar da bane
garin Torodi inda anan ma mazaunan wasu ƙauyuka akalla 10 ne suka gudo a farkon watan Mayun da ya gabata ya samu bakuncin wannan tawaga ta shugaban kasa inda anan din ma batun tsaro da shirin maida dubban ƴan gudun hijira garuruwan da suka fito ne aka tantauna a kansu
ces populations qui se sont déplacées nous avons décidé de les ramener chez elles
ce waɗannan al'ummomi da suka gudo daga matsugunan su mun daure aniyar mai da su gida nazo ne in kaddamar da shirin mai da su inda suka fito kuma in ce musu mun yi cikakken nazarin matakan da za su bada damar ba su cikakken tsaro ta yadda za su amince su ba mu haɗin kai mu mai da su gida ba za mu mai da su ba mu kuma bar su a hannun ƴan ta'adda
nous n'allons pas les ramener et les abandonner à la merci des terroristes
Bayanai sun yi nuni da cewa ƴan fashin da a can baya suka hayyaci al'ummomin karkarar Torodi na fakewa da aika-aikar ƴan ta'adda don ƙara kuntatawa bayan Allah. Shugaban ƙasa ya yi kira gare su tuba su koma kan hanyar gaskiya yana mai cewa ƙofa tana buɗe domin ba su damar samun canjin rayuwa. Suleiman Mini Barma, muryar Amurka daga Torodi a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman Mini Barma, yanzu kuma ga Awul Garba dauke da rahoto na musamman.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta tantance mahadatan wannan shekarar 2022 din wanda take tana bukatun mutane 1527 ne waɗanda za su sauke fararin su a ƙasa mai tsarki a cikin wannan shekarar. Sannan kuma ta ɗaya bangaren farashin kuɗin tafiya aikin hajjin yayi tashin gauran zabi daga miliyan 2 zuwa miliyan 3 da jaka 300 na sifan kuɗin Jamhuriyar Kamaru. Wannan ne yasa na tambayi amirin haji na wannan shekarar Alhaji Muhammadu Muhammad Babule kan tsare-tsaren da suka yi da kuma yadda al'umma suke ta kokawa na ganin cewar kuɗaɗen sun yi musu tsamari na tafiya ƙasa mai tsarki din.
A nawa sanayya ne 4,527. To amma mu mun yi taro da shugabanni, shugaban ministan cikin gida ya wuna mana cewa 3,300 sallawa alamu don yana kiran ya tafi can wa mashina ba ko an rage wani tsoron su ko ba rage su ba Allah wani mulla abin da ma takaice abin da muka shina kenan. Sai to duk da cewa mun miji Allah ya kawo mana sauki da ta farko dai 3,295,000 to kuma da yake al'umma musulmi wanda suka ga cewa kudin yayi tsada sun ci tambayan afuwa cewa mai kasa ya kokari ya taimaka saboda musulmi su samu su je su idar da sakon su su isar da farin suna alaki da wanda Allah ya bashi a gaban tafiya. To shine yau dan jiyan nan misalin 12 na tsaman na dare kuna aka turo mana cewa mai kasa ya cika ya bada miliyan 1 a samu a cikika a rage waɗansu kuɗaɗen domin musulmi su samu su halatta su samu su yi aiki harji haji a cikin limana. To yanzu dai abin daidai a taƙaice na ga cewa kamar an rage mutane an rage mu kowa an rage masa jaka 300 da wani abu domin in kai lissafi jaka 300,290 yanzu an dawa kan jaka 2,924 2,920,000 ka san in kashe mu kamar mu ne bara mu mayar a kajar ba mu bane masu mayarwa banki da aka zuba masa kuɗi wanda shi covenant kantin in haji a wajensa yake shi na Afrilife Bank a nan kowa yake aje kuɗinsa amma za ka fita suna an kajar ɗinka wane ne mai tafiya yake mataimakinka jagoranka ta cikin jagora ka sa sunan sa cikin abin da kaje ka biya kuɗi ba kuma dole ne kowa da mai muku da kuɗin mutum da yake wanda ba su riga sun zuba wannan kuɗin ba sai su zuba daga 200,900
miliyan 2,924
wanda kusa suka sa kuɗin su 3,295,000 su kuma da amma musu da kuɗin su a na karamar kujera ce to a ne ban shida ba na ga muka neman ƙarya duk da kuɗin abinci kamar da ake misali lissafi kuɗin abinci da kuɗin abin na hotel a wancan karon in 2,000,000 a banda kuɗin hadaya kowa ya ga muku cewa babu kuɗin hadaya hadaya kuɗin kuke cirewa ku tsaya duk abin da ake a lissafi gwamnati ke barwa komisiyon din mu na haji suna bada komai a takaice a zanzane a lokaci to shin ce da nan da kwana 8 wace daga jiya kinan premier ba to daga premier zuwa kwana 8 yanzu ma take so ne mu kaman kwana 7 kenan ko a samu a rufe kuma suka ce in dai kuɗi ya cika nan zai alhadan da aka kayyade mana za su rufe to saboda haka dole mahaddasa su yi kokari a yau zuwa gobe kafin sace su zuba kuɗin su na haji wanda da an riga da an kawo rungumi tun da yake an kawo rungumi sai kokari su yi zuba kuɗin su amma kuma ko abu ɗaya ba shina ba ko na faɗa dare abin nan ina sanar da alhaji su yi kokari su je su yi allura shine mai to alheri yanzu da an babu allura nan alluran corona ko corona mini ko corona wannan abin da ake yin shi kuma na lafiyar su kuma ba sabin allura na lafiyar su kamar su corona kamar su meningitis kamar su waye waye da ka saba yi su ma su je su yi wannan duk faɗa tukuna da passport din su kuma su kawo su kuma su samu biya
babban limamin Benin Cinikaliyar Ƙasar Jamhuriyar Kamaru Sheikh Muhammad Maluk Faru shi ma ya yi mana ƙarin haske kan tallafin da shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya mika wa mahaifan wannan shekarar domin su rage radadin yawan farashin da kuɗaɗen suka yi musu.
Eh lallai wannan tambaya da kuka yi mini kan shanin wannan taimakawa da shugaban ƙasarmu shine President Chef de l'État Paul Biya ya yi to wannan ka san babban abu ne ba na wasa ba wanda yake nuna cewa dama shi mutum ne mai son zaman lafiya na al'ummarsa mai son wato ga ci gaban al'ummarsa baya so yaji kukan al'umma sa ya saba irin wannan abin a koyaushe to wannan kaga da yaji ana ife ife kudin haji yayi sama to nan da nan komin kankantar shi kaga ya kwantar da zukata to haka ake so shugaba ya kasance Allah ya saka masa alkhairi Allah ya saka masa alkhairi Allah kuma ya sa wannan abin da yayi a cigaba da yin irin wannan abubuwa lalle mun yaba masa mun jinjina masa abu ne wanda yake ake bukata dama kasan ko me shi dama inda shi dai bai zo masa ba amma ya zo kunnin sa to za ku ga yaro rabin nan da nan shi sa ma yanzu wai su ba su ba mu kiran shi ma mu cikin kamaru mai kasa ko shugaban kasa na muna kiran shi mahaifi wanda yake bai muke kiran sa mahaifi wato wanda yake tallafa ma iyayensa to alhamdulillah alhamdulillah wannan abin godewa ne abin jinjinawa ne kasan matsalolin haji dama ba ta wajen sa yake zuwa ba ba ta wajen ma hukuma bane ko kada to ni kaman ni dai ra'ayina na bayar na ta magana da faransa daban-daban na ba da ra'ayina kan sha'anin wannan abin da ya faru ta ina wannan ma aibubbuka suka taso duk na ta bayani insha Allah to alhamdulillah alhamdulillah barakallah ni ne wanda kashina sosai Muhammad Malik Faruq babban limamin garin Duwala
shi ma baban Muhammadu daya daga cikin mahajjatan wannan shekara 2022 din ga abin da yake fadi
alhamdulillah kam agatin da yake aikin haji ne ko ba haka bane kuma ko ya san matsayin maganar tafiya aikin haji kuma da maganar da Allah ta'ala ya magana akai kuma da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana farbe kuma akai ko ba haka bane amma mu gaskiya nan kamurukan muna samun matsala duk shekaru ana mana kare to ta wannan shekara kan gaskiya kai mana nauyi da cewa to an nuna wai talaka ko da yake ma ba an ce talaka ma to sai hakura domin da ne hali ake magana to amma da ko yanzu masu hali za su so su ga matsalakan ni an suka gabu ya hura haka kuma to kaga ne shi su ya su canja abin nan amma sai hakuri a wannan amma shi mai kasa kan ya bada miliyan ɗaya ko ba ka da domin a samu a rage nauyin wanda aka yi na haji ni ko ba ka bane to alhamdulillah shi kan yayi bakin kokarin sa ko ba ka bane shi dai mun masa munna amma mun fi so kuma a rage kuma fiye da haka din kuma ko ba ka bane inda a ce ma abin da kan ma kaman a ce kaman miliyan 2 da rabi ne wato kaga da san Saudi to kaga wani da miliyan 3 lambar bade kuma kan nan kaga ai abin into to yanzu kuma matsayi na abin da nake son sani wanda suka biya shekara 2 da suke shige ne me matsayin su yanzu na zai dace to shine muke so ga ya mana
mai bawa ministan harkokin kasashen cikin gidan kasar jamhuriyar kamar shawara kan harkokin musulunci Alhaji Abubakar Garba yayi mana karin haske kan yadda ake samun matsaloli tsakanin kasa da kasa domin tafiyan mahajjatan wannan shekarar da ma yadda shugaban kasar jamhuriyar kamaru ya mika wa mahajjatan har biliyan guda na sefar kasar jamhuriyar kamaru domin su rage yawan raɗin da suke ji kan tafiya aikin hajjin ga abin da ya ce
na farko tukuda muka ja ka'idan islama aikin haji ba na kowa ba ne aikin haji ba na talaka ba na mai hali ne na biyu kuma a duk duniya aikin haji ina karkashin ministan cikin gida a wani kasan ana kiran shi ministry of interior ne haka ne kudin haji aikin haji kuma ba da kungiyoyi ake ba aikin haji gwamnatin Saudiya da gwamnatin kasar mu na dauki maka misalin kamar tsakanin gwamnatin Saudiya da gwamnatin kamar ne da ku abin da ya gano gwamnatin Saudiya da ku abin da ya gano gwamnatin kamar zantin tikiti yadda kamaru za ta yi yarjejeniya da masu jiya kamfanin jirage amma shauran tasan din wannan Saudiya ne mai ce za mu biya kaza kuma gwamnatin Kamaru ya hada lissafi ya ce ga abin da ya cancanta kowane mai tafiya haji biya da zancen cin abinci sa da zancen transport da zancen kula da shi da kuma duk wani abubuwan domin ba Kamaru ba ta so mai tafiya aikin haji ya zama ya kwana kan titi an dai fice wannan lokacin yanzu mai tafiya haji ana saka su ba su da nisa da Kaaba duk inda za su je ba su da nisa da inda za a je aikin take cikin shikokin aikin haji kudi ya tsada wannan gaskiya ne to amma shi mu duba mu ga gwamnatin Kabaru ta sa tsada amma duk da haka gwamnati ta nuna cewa tana jin kukan al'ummanta ta kawo kudi mai kasan mu ya ba da kudi 1 miliyar taimakon gwamnatin Kamaru a domin a samu ragi a kudin zai haji mu je a hankali mu islama ba kun ba ba addini bace mai neman tashin hankali. Islama addini ce wanda take bin take da ladabi. Domin duk wanda ka ga mun sai son shi da ladabi. Ya girma na gaba da shi in kuma zai yi tambayan abu ya tambaye abu da ladabi. Kaga yanzu Ubangiji ya sa da dan surutan da muka yi mai kasa ya kawo nashi irin taimakon. Yace a rage mana kudin haji, haji ya tsada. Da duk duniya kuma kowace kasa tana da irin yadda take tsarin tafiya hajin ta. Na sake nanata maka aikin haji ba tsakanin kungiyoyi bane, tsakanin kasashe ne. Kasashe masu tsari, kasashe masu neman yadda za a tafi haji, kasashe ne masu neman yadda abin duk abin da za a yi a can, wajen kwana, wajen cin abinci, kula da lafiyar mu, duk wa'ansu abubuwan da ya gano aikin haji kasa ne take shiri. Hisa kuka ga mu kasan Kamaru in aka tafi haji ambassador da consular mu a inda alhazan mu suke nan suke zama, su ma suna duk alumin su ne jikadan Kamaru a can. Da su mu hakuri, wani tashin tarzuma, wani mugayen lafasai duk bai gano mu ba.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Gasar kan wani shekarar 2022 wanda kuma kasar jamhuriyar Kano suke ta bugawa da Nigeria, an kasa kulakulan birni gida biyu, wanda aka saka gurbi A da kuma gurbi da karin farko da kulakulan B da suka fito na gurbi wanda take saman allon ita ce kulakulan A sport, ita kuma ta dauki gurbin farko ne da maki 40, sai ta biyu ita ce kulakulan Kwatsam ta Hanyar Garwa wanda ita kuma take da maki 37 a matsayin da ta dauka na biyu, sai kuma wanda ta zo ta uku ita ce gurbin Tudu da maki 27. Haka zalika ta bangaren gurbi kuma wadda ta zo ta farko a kan allon ta ce kulakulan Asanta Benuwala da maki 45, sai wanda ta biyu a kan allon ta ce kulakulan Kano ta Benin Yawunde da maki 37, sai a Pages wanda ita kuma ta dauki gurbi na uku da maki 34. Za kuma mu tsallaka bangaren champion league na gasar da aka buga a ƙarshen makon da muka fita, wanda Real Madrid suka buga da takwarata Liverpool, club din kasar Spain. Madrid ita ce dai wanda ta samu nasarar daukar kofin da ci daya ne ba haushi. Club din Real Madrid da ta dauki wannan kofin na champion league har sau 14. Real Madrid tana kafin a can kasar Spain, kuma har sun da Spain ake amfani da shi. Manajan tinkin na Madrid shine Carlos Ancelotti, shugaban club din kuma shine Florentino Perez. An kiro club din zai Madrid a ranar 6 ga watan Maris shekarar 1995. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A yau Juma'a, kakakin Fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce sojojin Rasha sun yi nasara a kokarin da suke yi na kare farar hula a yankunan 'yan aware masu goyon bayan Rasha da ke gabashin Ukraine. Ya kara da cewa sojojin Rasha sun kwace wasu sassan Ukraine kuma za su ci gaba da wannan aikin har sai sun cimma burinsu na aikin soja na musamman da suke yi. A yau Juma'a, Rasha ta faɗi cewa ba laifinta bane yadda ake fuskantar matsalar karancin abinci a duniya, yayin da shugabannin kungiyar haɗin kan Afirka ta AU suka gana da shugaba Vladimir Putin don su faɗa masa yadda lamarin ke shafan nahiyar su. Nahiyar Afirka ta dogara sosai ga hatsin da ake shigowa da shi daga Rasha da Ukraine, wanda ke fuskantar kalubale yanzu tun bayan da Rasha ta mamaye makwabciyar ta Ukraine. Wani mutum ya harba wasu mata biyu har lahira a wani wurin ajiye motoci na wata coci a jihar Iowa a jiya Alhamis, daga nan ya harba kansa a cewar 'yan sanda. Karin mutum uku kenan a adadin waɗanda suka mutu sakamakon wasu harbe-harbe da aka yi a kwanan nan da suka tada hankali sosai a Amurka. Harbin na jihar Iowa ya faru ne jim kaɗan bayan da shugaba Joe Biden ya gabatar da wani babban jawabi akan tashin hankalin bindiga a yayin da aka kai munanan hare-hare na harbi a cikin 'yan makonnin nan a biranen Buffalo na jihar New York da Uvalde a jihar Texas da kuma Tulsa a jihar Oklahoma.
To masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Elgration wadda ta bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku ayi hutun karshen mako lafiya